Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19314960 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Za a kuma iya kama mu a tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Far'a da Nomad da Dalo da kuma Niyya duka a jamhuriyar Niger, ko kuma VOA Africa zango na 102.5 da kuma Alpha Radio da ke kuma sai a kasar Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdu ce da Sarfilu Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirinmu na yau Talata 16 ga watan Janairu shekara ta 2018. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Manyan kasashen Afirka uku mafi arziki a nahiyar sun kira jakadun Amurka da ke kasashensu don bayyana rashin jin daɗi ga kalaman ɓatanci na Trump. Kasar Rasha ta ce ba ta goyon bayan kiran shugaban Amurka kan sake fasalin yarjejeniyar shirin nukiliyar Iran. Turkiya ta ce za ta mamaye wata sabuwar rundunar sojoji 30,000 da Amurka ke mara baya a bakin iyakar Siriya da Kurdawa.
Kanin labaran kenan, shugabannin al'ummar jihar Benue da suka gana da shugaba Muhammadu Buhari sun musanta zargin cewa gwamnatin jihar na samar wa 'yan bindigan sa kai makamai tare da bayyana cewa
muna da bindigogi za a zo a kashe makaman awaki. Ai ba haka, duk waɗannan dabashin ne ba gaskiya ciki.
Muna kuma da rahoto samun gawar dan majalisar dokokin jihar Taraba da aka sace kimanin wata guda da ya shige. Aliyu Mustapha Sokoto zai shigo da shirin tsaka mai wuya, inda za su dora a fafatawar da ake yi tsakanin magoya bayan jam'iyyun APC da na PDP a Najeriya. Kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari.
To jama'a, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya. Manyan kasashen Afirka uku mafi arziki a nahiyar Najeriya, Afirka ta Kudu da Ghana sun kira jakadun Amurka da ke kasashensu don bayyana masu rashin jin daɗinsu da kalaman ɓatanci da ake zargin shugaban Amurka Donald Trump da ambatawa a kan kasashen Afirka da wasu kasashe masu tasowa irinsu Haiti da El Salvador. Su ma kasashen Haiti da Botswana sun kira jakadun Amurka da ke nasu kasashen sun bayyana nasu jin takaicin kan wannan maganar maras daɗi da Trump ya faɗa. Shugaban na Amurka ya girgiza mahalarta taron da ya yi a fadarsa ta White House, inda aka ce an ji shi yana cewa, me yasa muke barin waɗannan mutanen ƙasƙantattun ƙasashe suna shigo mana ƙasarmu? Rahotanni sun ce Trump ya bayyana cewa ya fi son ganin mutanen ƙasashe irin su Norway suna shigowa Amurka, ko a ƙasashen Turai ƙasar Norway fitacciya ce saboda ƙasar Turawa ce farar fata zallansu, yayin da ƙasashen da Trump ke nuna wulaƙanci kuma suke na baƙaƙen fata da masu ruwan launin ƙasa-ƙasa. Rahotanni da ke fitowa daga ciki da wajen Amurka na nuna cewa ƙasashen duniya da dama yanzu suna wa Amurka da shugabanta kallon waɗanda suka kama hanyar rungumar aƙidar wariyar launin fata. Trump dai ya musanta cewa ya yi wannan kalamin na ɓatanci.
A halin da ake ciki kuma, shugaban Amurka Donald Trump na ci gaba da jayayya da wasu 'yan majalisu da sauran mutane da ke mayar da martani kan wannan kalamin ɓatancin da aka alakanta shi, wanda aka yi cewa ya faɗa a lokacin da ya gudanar da taro da 'yan majalisar dokoki a makon da ya gabata kan batun shige da fice. Trump ya ce kwata-kwata Senator Dick Durbin, ɗan jam'iyyar Democrat da ya fara fasa ƙwai game da kalaman na Trump, ya canza salon abin da aka faɗa lokacin taron da aka gudanar kan shirin DACA, wato shirin samar da kariya ga yaran da aka shigo da su Amurka tun suna ƙanana. Lokacin taron da aka gudanar ranar Alhamis a fadar White House, an fitar da rahoton cewa Trump ya alakanta bakin haure da ke zuwa Amurka daga ƙasashe irin su Haiti da El Salvador da kuma nahiyar Afirka a matsayin ƙasƙantattun ƙasashe. Wakilin gidan jaridar Washington Post Josh Dorsey, wanda ya fara ba da labarin cewa Trump ya furta wannan kalamin, ya faɗa wa gidan talabijin na CNN cewa yanzu mukarraban Trump a fadar White House sun fara faɗar cewa mai yiwuwa ne shi Trump ɗin ya yi maganar, amma ba ainihin wannan kalaman na ɓatancin ya furta ba.
A jiya Litinin, ministan harkokin kasashen wajen Rasha, Sergey Lavrov, ya ce Rasha ba ta goyon bayan shugaban Amurka Donald Trump kan kiran a sake shata fasalin yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da ta takaita shirin nukiliya ƙasar Iran. Ranar Juma'a ne Trump ya ce wannan shine karo na ƙarshe da zai janye daga sakawa Iran takunkumin da Amurka ta amince dagewa ƙarƙashin yarjejeniyar shekarar 2015. Domin baiwa 'yan majalisa da ƙasashen Turai kwanaki 120 su wato samu hanyar gyara abin da ya kira abubuwan da suka lalace a cikin yarjejeniyar. Lavrov ya faɗi jiya Litinin cewa idan har Trump ya ci gaba da aiwatar da abubuwan da yake barazanar yi na ficewa daga yarjejeniyar, akwai mummunan sakamakon da ka iya biyo baya, tunda ba shakka Iran ɗin za ta daina aiki da ka'idojin yarjejeniyar. Amurka da Rasha da Burtaniya da China da Faransa da kuma Jamus su ne suka haɗa kai suka samar da yarjejeniyar domin tabbatar da ganin cewa Iran ba ta ci gaba da shirin nukiliyar ta ba wajen yin makamai. Iran dai ta nace na cewar shirin nukiliyar ta na zaman lafiya ne.
To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Litinin, shugaban ƙasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ce Turkiya za ta mamaye wata sabon rundunar sojoji 30,000 da Amurka ke marawa baya da aka girke a bakin iyakar Siriya da Kurdawa. Da yake jawabi a wata kafar talabijin, shugaban Erdogan ya ce Amurka ta amince da cewa ta ƙirƙiro wannan rundunar ta mayakan 'yan ta'adda a kusa da bakin iyakarmu. Aikinmu ne mu ga cewa lalle mun nutsar da 'yan ta'addanci kafin a haife su. Ana ci gaba da samun zaman ɗarɗar tsakanin Amurka da Turkiya, inda Erdogan ke ci gaba da tabbatar da cewa dakarun Turkiya a shirye suke a kowane lokaci su yaƙi mayakan rundunar gamin gambizar Kurdawa da Siriya da ake kira YPG. Jami'an Amurka sun faɗi a ƙarshen makon da ya gabata cewa sabon shirin wani bangare ne na yunkurin mayar da hankali kan tsaron iyaka a arewacin Siriya maimakon yaƙi da ƙungiyar IS.
To, daga ƙarshe ƙazamin faɗan ya kwafce a tsakanin wasu 'yan bindiga da dakarun gwamnatin Libya a filin saukar jiragen sama na ƙasa Tilo, ya yi sanadiyar asarar rayukan mutane 20 da raunata sama da wasu mutane 60 jiya Litinin. An dai rufe filin saukar jiragen sama na Mitiga da ke Tripoli jiya Litinin, kuma ba a san lokacin da za a dawo da hidimar sauka da tashin jirage ba. Filin saukar jiragen dai a can da tsohon sansanin soja ne, kuma an dawo yin amfani da shi wajen tashi da saukar jiragen 'yan kasuwa tun lokacin da aka lalata filin saukar jiragen saman kasar shekaru 4 da suka gabata. Gwamnatin Libya ta ce wasu 'yan bindiga ne suka kai wa filin saukar jiragen hari, inda aka tsare sama da mutane 2,500 da suka aikata laifuka daban-daban. Ya zuwa yanzu dai babu wani da ya fito ya ɗauki alhakin harin, kuma babu masaniyar waɗanda aka kashen ko aka raunata a faɗan na jiya Litinin. Ƙasar Libya ta kasance cikin tashin hankalin siyasa da na tattalin arziki tun lokacin da aka kashe daɗaɗɗen shugaban mulkin kama karya Muhammad Gaddafi a shekara ta 2011.
Labaran duniya kenan, kuka saurara. Kuma da labarin mu buɗe taskar rahotannin namu a birnin tarayya Abuja, Najeriya, inda shugaba Muhammadu Buhari ya gana da shugabannin al'umma jihar Benue da gwamnan jihar Dr. Samuel Otom ya jagoranta. Bayan ganawar, kakakin shugaba Buhari Garba Shehu ya yi wa wakilin Umar Faruk Musa bayani dangane da zaman.
Shugaba Muhammadu Buhari ya nuna ya yi jaje, ya nuna damuwarsa akan wannan fitina, kuma ya shiga tarihi inda ya nuna bayani cewa wannan fitina tsakanin makiyaya da manoma ya ce hatta ni kaina tun kan a haife ni. Abin da ya kamata a yi, ku koma jihar Benue, ku kira jama'arku da su kwantar da hankalinsu. Duk wani wanda aka samu da laifi wajen wannan kashe-kashe sai an tono, sai an yi maganinsa, sai an hukunta shi. Hukunci kuma ba wai bangare guda ba, domin ya nuna cewa barnan nan duk bangarorin nan ana musu ita, kashe-kashen nan kowa da nasa.
A waje ɗaya kuma na tuntuɓe Jack Tiligado, ɗaya daga cikin shugabannin al'ummar Benue da suka halarci zaman, domin in ji ƙarin haske dangane da gamsuwarsu ko kuma bukatun da suka gabatar wa shugaban ƙasa.
To, mun zo ne neman a farma daga wajen shi, mu yaransa ne, mu yayansa ne,
mu yan Benue kuma mu abokanan wasan Fulani ne. Mun samu damuwa tsakanin mu da yan mu a Benue har jini ta fito. Saboda haka mun nema ya kawo mana yanda za mu yi irin abin da kada ta ba faruwa a Benue.
Amma kun duba maganar dokar nan da aka yi ta hana kiwo wanda aka ce shi ne musababin kawo nan tashi hankali.
Kafin wannan doka in ka lura tun 2013 a wajen Agatu an kashe mutanen Dubai a Agatu tun kafin wannan doka ta shigo. Mutane wanda suna da niyat su yi laifi sun daki wannan doka kamar abin da za su hau su yi wannan barna. Ba doka nan ba ne, ko da an yi doka za a zauna a sassana a ci gaba a gane ko ya za a yi ce wannan doka ba zai kawo damuwa ba, ba sai an kashe mutane ba.
Amma an ce an kama sojoji sun kama waɗansu mutane waɗanda aka ce ba Fulani ba ne suna ɗauka da miyagun mukamai, kuma gwamnatin Benue ita ce ta kake ba su kai su dubu.
Ina gwamna Benue da ya shigo 2015 ya kawo amnesty program ya ce duk mutanen da suke da bindigogi a gidajensu kowanensu su kawo bindigogin nan, wanda bai kawo ba an kama shi za kule shi. Kuma ka duba inda muna da bindigogi ran da an zo an kashe mana mutanen da at least wanda sun ka zo da an samu gawa kaman 10-20 kafin su koma ba za su koma ba a kashe su ba. Kuma inda aka samu wada na bindigogi ba a Benue ba wai an rufu a can Taraba. Muna da bindigogi za a zo a kashe mu kamar awaki? Ai ba haka, duk wada nan diversion ne. Ba gaskiya ciki.
Yanzu da kake kun gana da shugaban kasa an yi wani bayani da ya gamsar da ku cewa za a samu zaman lafiya?
Kwarai da gaske. Ko yana wato zaman lafiya ta fi komai. Abinda ba za a samu cikin zaman lafiya ba kasan ba za a samu cikin yaki ba. Zaman lafiya ita ce Qur'ani mata ta yi bayani. Christianity ma haka.
Tiligado kenan daya daga cikin shugabannin al'ummar jihar Benue da suka ziyarci shugaba Muhammadu Buhari a Abuja. Yanzu dai an sa ido a ga irin tasirin da wannan tabbacin da shugaba Muhammadu Buhari ya bar al'ummar wanda zai kawo ƙarshen fitintunin da ake ci gaba da fuskanta a jihar Benue. Umar Faruk Musa Mura Amurka a Abuja, Nigeria.
Haka yake sai kuma jihar Taraban Najeriya, inda hukumomi suka tabbatar da samun gawar dan majalisar dokokin jihar Hosea Ibi mai wakiltar takumta daya, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya aika mana.
Yau ma dai fiye da wata guda kenan da masu garkuwa da mutanen suka sace wannan dan majalisar dokokin jihar Taraba Hosea Ibi yayin da ya ziyarci mahaifiyarsa a ƙauyen su, kuma tun daga wancan lokaci ne ma ake tafa fitiga ganin an ceto shi ta mako a kafa ba da cimarwa ba. Domin tun farko masu garkuwan sun nemi ne da ba su kuɗin fansa na naira miliyan 100. Ƙauyen su dai rundunar 'yan sandan jihar Taraba ta bakin kakakinta SB David Misal ta ce an gano gawar dan majalisar ne a wani ƙauye da ke hanyar Kashimbila, wanda kuma ƙauyen su ba ma wanda aka kama dangane da wannan batu.
Abin bakin ciki ne mun samu labari cewa an gawansa a wani wuri da ake kira Kwari hanyar Kashimbila, wanda kuma an duba dai da alama waɗannan miyagun mutane sun kace shi suka yarda shi, wanda kuma dai za mu kira jama'a shi ne su yi hakuri. Za mu na kokarin bi za mu yi kokari duk iyakacin abin da za mu iya yi za mu, domin masu aikata irin waɗannan abubuwa shiga hannu kuma hukunta.
Kawo yanzu akwai waɗanda kuka kama?
A yanzu aka ba tukunna ba wanda muka kama, amma dai muna kokari kuma muna sa tsammani da ikon Allah za mu samu waɗannan mutanen da suka aikata wannan abu.
Yanzu haka ma dai tuni wannan batu ya fa jefa al'umman mazaba dan majalisar wato takum wanda ma jihar Taraban cikin wani yanayi na zulumi. Honorable Emmanuel Bello tsohon kwamishinan yaɗa labarai na Ajar kuma ɗan yankin da ɗan majalisar da aka sace a kashin ya fito ya bayyana halin da suka tsinci kansu dangane da wannan kisa da aka yi wa ɗan majalisar.
Gaskiya ina jin kowa ba wanda ya bace zuwa taɓa baya cikin damuwa ke kutaina. Amma dai dai an zo na jabu da Baturu suke kira closure. To tun da dai an tsaya ana kan tun aka shiga sabon shekarar nan addu'a muke ta yi take ta yi ga shi kuma abu da muka rin yau. Sai dai kuna ce to Allah ya ji kanshi, Allah ya kuma mu da muke da rai, Allah ya kiyaye mu. Kuma iyalinsa Allah ya ba su ƙarfin ɗaukar wannan jaraban da ya zo gaban.
Yanzu haka ma dai a Najeriya satar mutane domin neman kuɗin fansa na fa neman gagaran kundila, yayin da har kullum hukumomi kan ce suna nasu ƙoƙari.
Jami'an tsaro ba mu baishi muna iyakan kokarin mu mu tabbatar da tsaro da oda. Amma ina so in gaya maka cewa abin da yake a bisa tsaro abu ne wanda yake a tukuka ko ina a kasar nan. Wanda kuma jami'an tsaro ko da wani gefe yan sanda da kowane irin jami'an tsaro suke yi ana iyakan kokari. Kuma muna sa sammani muke dan sa muna kama wanda muke iya kamawa. So amma ka san da cewa cani abu ne wanda yake a bisa tsaro kuma wanda aikata wannan abubuwan su ma suna kokari su kaushe ma wato irin dabaru amma duk da aka muna iyakacin kokarin mu kuma muna sa sammani za mu nasara kan su.
Ibrahim Abdulaziz, Sashi da Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Ministan tsaron cikin gida a Najeriya Abdulrahman Danbazo ya kai kokon bara kungiyar ECOWAS nufin inganta tsaro sai dai masu kula da lamura suka bayyana cewa matakin farko da ya kamata a dauka shine inganta harkokin kasuwanci bisa dalilin cewa
idan gwamnati ta bude hanyar kasuwanci tsakanin mutanen kauye da mutanen birni da mutanen Rivers da mutanen Abuja da mutanen Kano da mutanen Enugu babu yanda za a yi wani dan wani wurin ya fara da dan wani wurin.
To sai ku biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin cikakken wannan rahoto. Kada kuma ku sha'afa kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda agogonmu ke cewa karfe 12:16 na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Tsaka mai wuya.
A 2015 guguwan SAC Buhari ya kawo yawancin gwamnati da 'yan majalisa. Amma 2019 za a yi tangade da rairai 'yan majalisa da gwamnoni su yi hattara.
Jama'a barkanku da wannan lokaci da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya.
Kaman haɗin kai ne da haɗin gwiwa ne ake yin shi kaman nan yanzu na sauran al'umma akan Fulani. Za ka ji yau an yi Benue gobe nasara jibi Taraba gata Adamawa. Abun a jere yake za ka ga kaman dama an shirya shi ne za a yi shi kuma ana yin shi.
Wannan mu ji tsoron Allah. Mufadi gaskiya duk abin da yake ja wannan damuwa shine yadda Fulani baya jin tsoron ya shigar da shanunsa a gonan manoma. Manomi kuma wanda ya wahala wattane wajen shida yana shuki yana aiki a gona ba zai ji daɗi ga shanu ya shiga masa gona ba ko da nashi ne shanu.
Me ya mugunta da zalunci idan ni ma fini na yi maka laifi dana bai ma laifi ba matana bata maka ba babana bai maka ba idan zaka dauki mataki a kai da ni da nayi laifi ya kamata ka dauka.
To wannan dandano ne na shirin da zamu fara kawo muku a makon gobe in Allah ya kai mu kan rigingimun manoma da makiyaya da ke jayayya mutsi a jihohi da dama na Najeriya. Amma a yau kam zamu ci gaba ne da sauraron bambancin da ke tsakanin manyan jam'iyyun siyasa guda biyu na Najeriya akan halin da kasar ke ciki yanzu da kuma yanda ta dosa.
Sunana ake ta Usman Yusuf. Wallahi wallahi da gaya maka talakan Najeriya yau yana kuka domin irin halin da ya shiga. Matsanancin hali bai taba shiga irin ta ba tunda yake yau anan kwanakin baya wani ya fito kan titi ya kwanta ya tsira titi ya ce a taka shi dalili satin sa biyu ji abinci ba 2019. Wallahi Najeriya za ta nemo macecin ta wanda zai cece cin kangi da take ciki.
Sunana Comrade Mustafa Saliu, mataimakin shugaban jam'iyya na APC Arewa maso gabas. Wannan baba ni ai wayannan mutane ma ai an ce in mutum zai duba ga yace zai baka riga sai ka duba taguwa sai ka duba ta wuyarsa. To ai abun zan gaya musu anan shine samu yafi iyawa wan dokin dan maciji. A yanzu dai muke mulki mun iya mulki ba mu iya kuma muna mulki kuma ba su za su determine ko su za su tantance mun iya mulki ko mu ba talakan Najeriya ne a zo a zuba ƙuran zabe.
Haka ne. To a shirin makon jiya mun tsaya ne dab da inda Ahmed Gullak na jam'iyyar PDP yake neman ya musanta zargin da mai malabuni sakataren jam'iyyar APC da ke mulkin Najeriya yanzu yake yi musu na cewa tunda gwamnatin Buhari ta shigo ba abin da take yi sai kokarin gyara barnar da jam'iyyar su Gullak din ta PDP ta share shekara da shekaru tana yi.
Ai ba don haka aka zabe su ba, an zabe su na don su gyara.
Su gyara barnar da kuka yi?
Ba barna ba, su gyara Najeriya. Barna kam zaka cin zaka yi magana barna in kana magana barna sai mu koma ga mulkin soja ba gaba daya. A ina zuwa
sojoji sun yi ta mulki
in za a yi magana barna sai mu koma ga mulkin soja tunda ba su yi tanadin alal misali tattalin arziki ba, amma an manta da agri completely an koma ga mai
kai da zargin da yake ce ko maganar tsaro ma inda kun yi abin da ya kamata da ba
wane ne inda mu ne waye ne PDP ne mutane ne fa PDP wane ne ne a jami'ar APC yau zan fara ga maka ko ba haka ba banda Muhammadu Buhari da Bola Tinubu zan fara kirga maka diga kebi gwamnan kebi dan PDP ne yayi PDP gwamnan Sokoto yayi PDP speaker ne PDP kazo Katsina yayi speaker PDP kazo Kano Ganduje yayi deputy governor yayi PDP kazo Kaduna El Rufai yayi minister PDP kaje Adamawa Bindo Jibrila yayi senator PDP kaje Binuwe Otom yayi minister PDP kazo Plateau dalili haka ina zuwa
ne ya mata bari
ta sanar da kai ai ka bani ci dama in yi magana ya kamata ka dan saurara dalili haka duk wa'annan ameci PDP ko ba haka bane dalili haka idan kana ce PDP suna ne wa'ane ne yan PDP ko ba haka ba idan an ce PDP ne ta lalata Najeriya PDP ai suna ce PDP riga ce wa'ane ne suka sa wannan riga wannan lissafi da nayi maka daga Sokoto har Rivers to MPDP idan ana magana barna wa'annan suka yi barna idan aka yi magana gyara wa'annan suka yi gyara
to bari tuna maka ajali 1998 da aka zo za a shimfida mulki wannan jamhuriya da muke ciki ai jam'iyyu uku ne aka yi wa register da AD da PDP da APP to ci gaba irin ta dan adam da kuma sabanin tunani irin ta dan adam shi ya karkasa jam'iyyun nan yau kusan muna da jam'iyyu 60 da wani abu
da biyar
jam'iyyar APP
amma abin da yake cewa duk
ina zuwa da APC yanzu galibi ina zan kai ka ai daga ukun nan suka fito dukkan da irgan nan a jam'iyyu ukun nan suka fito
ina
zuwa
tunna dukkan su sai PDP ba su da baki
to ina zuwa da shi yasa zan kai ka ai shi ya sani yana mai baiwa shugaban kasar shawara lokacin muka shiga wannan matsalan rashin tsaron nan na biyu lokacin da aka sace ƴan matan Chibok din nan ya dauki sati biyu shugaba Jonathan bai amince ma an dauke an sace ƴan matan ba kuma har yanzu ma yana cewa gwamnatin Borno ne
ne yanzu
ya shirya aka sa to ka gani duk mutumin da kuma yake arewa musu gabashin kasar nan wanda ya san me yake faruwa ina zuwa
da shi Jonathan suke attacking suke kai hari kai
wannan duka magana ne ai ba amfanin a dawo kan kaman abu kaman ya zama kaman
dawo mun kan magana PDP da yake cewa dukkan mutanen da ke APC galibin su har tsohon shugaban PDP ma akwai ministocin APC
shi yasa na ce maka sabanin tunani irin ta dan adam shi yake sanya mutun ya sauya sheka lokacin da zan dauko daga gwamnatin Sokoto shine speaker a lokacin da aka yi hadaka yana speaker a PDP din mun san gudummawa da ya bayar akan gugurmaya na sauyi a kasan nan saboda tunanin sa ya riga tunanin shugaban lokacin yayi sabani da shi nashi kuma ba yadda zai saboda shi ba shugaban kasa bane shine dalilin da yasa idan PDP tana yin abin da ya dace tana kan turba tana kan manufan da aka kafata tana kan manufan da su Solomon Lasu Adamu Chiroma suka kafata su Alice Ekweme shi tampuwal din ba zai barta ba kuma ina ga ma wa'annan rigingimu ina zuwa da wa'annan rigingimu da ake ciki yanzu na rashin tsaro da bai addabi al'ummar Najeriya kamar yadda take yanzu ba to an kauce ne daga ainihin shugaban lokacin shi yasa na ce yes shi yasa suka bari dole ne su bari duk lokacin da kaga shugaba ya bar hanya ya fara shiga jeji ba dole bane ka bi shi ai lokacin da Jonathan ya bar kan gaskiya ya kauce yana ganin kaman Boko Haram din nan ma al'amari ne na mutanen Borno ko al'amari ne da ya shafi mutanen Arewa musu gabashin kasar nan bai damu ba shi yasa abin ya ci karfi kuma ya addabi kowa to saboda haka nake cewa idan yanzu kana bin mutum kun fara tafiya daidai tare sai kaga ya kauce in ka bar shi laifi ne baraka zargi wanda ya kauce wa barna ya bi kan gaskiya ba domin waɗannan mutane da ya ambata da su aka yi gogurmaya aka yi sauyin nan
ai muna maganar jam'iyya jam'iyyance PDP da APC ai abinda nake faɗa shine jam'iyya suna ce kawai suna ba zai makin jam'iyya ba mutane cikin jam'iyya ai su ne jam'iyya shine nake so in tabbatar ma maimala buni cewa a yau a Najeriya kashi 80 cikin 100 ƴan jam'iyyan APC ƴan PDP ne idan ko an ce PDP sun yi barna shekara 16 to wa'annan ba za su tsira daga cikin barnan ba
shine abin da nake
dalilin haka mu daina lafta laifi akan jam'iyyar mu ringa lafta laifi akan ƴan jam'iyya mutane Najeriya
daya bayan daya
dalilin haka ko gwamnati ko Buhari yanzu duk kokarin da Buhari yake yi idan gwamnonin jiha ba su bishi abinda yake yi ba suna abun su daban ba za a samu ai maganin matsala
ba
dalilin haka kaga shugaban Buhari ya bada tallafi fiye da sau a kirga amma har yanzu ba a iya biyan albashi ina kudin suka shiga ta yaya mutum zai saci trillion me zai yi da shi ga ƴan uwansa suna mutuwan yunwa ta yaya dan adam dan Najeriya zai saci biliyoyi me zai yi da shi ƴan uwansa suna mutuwan yunwa babu makaranta babu gine-gine babu hanyoyi babu asibiti
to ina zuwa da jami'ai malam magana nan da ya kawo tabbatuncin hanci da rashin almisali lokacin da Muhammadu Buhari ya zo ya ce wannan yana daya daga cikin abubuwan da zai haka hade da tsaro da sauransu kai da cewa wannan yaki na Boko Haram ya samu nasara amma yaki da cin hanci da rashin watakila ma ya ƙara muni yanzu
to a gaishe ku malamai sannun ku da aiki to duk da cewa muna da sauran wannan muhawara da ta rage za mu ja mata burki a makon gobe Allah ya kai mu juya kan wani babban batu mai muhimmanci da Najeriya take fama da shi a kwanakin nan wato rikicin manoma da kuma makiyaya da za mu gayyato shugabannin Fulani da na Bacama da sauransu su yi mana fashin baki akan ita wannan matsala da sassalata da kuma yadda za a magance ta can gaba yan an samu hali za mu iya dawowa mu karasa ita wannan muhawarar da bakinmu ne wato Ahmed Gulak da Alhaji Mai Malam Buni suke yi yanzu muna musu ban kwana da kuma godiya kan lokacin da suka bamu aka ɗauki wannan muhawarar da su a can ɗakinmu na ɗaukar shirye-shirye da ke Abuja a Najeriya kuma muna gode su ma'aikatan mu Nasiru Adamul Hikaya da Benjamin Gawan kan rawar da suka taka wajen hada hancin wannan shiri a madadin su duka Ali Mustafa Safatu ne a Washington ku huta lafiya
to a gaida na Sokoto yanzu kuma ga Sir Filu da tishin muhimman kanin labarai
To manyan kasashen Afirka uku mafi arziki a nahiyar Najeriya, Afirka ta Kudu da Ghana sun kira jakadun Amurka da ke kasashen su don bayyana musu rashin jin daɗin su da kalaman ɓatanci da ake zargin shugaban Amurka Donald Trump da ambatawa akan kasashen Afirka da wasu kasashe masu tasowa irin su Haiti da El Salvador. Su ma kasashen Haiti da Botswana sun kira jakadun Amurka da ke nasu kasashen sun bayyana nasu rashin jin wato takeicin kan wannan maganar maras daɗi da Trump ya faɗa. A halin yanzu kuma shugaban Amurka Donald Trump na ci gaba da jayayya da wasu ƴan majalisu da sauran mutanen da ke mayar da martani kan wannan kalaman ɓatancin da ake alakantawa da shi wanda ake cewa ya faɗa a lokacin da ya gudanar taro da ƴan majalisar dokoki a makon da ya gabata kan batun shige da fice. Trump ya ce kwata-kwata Senator Dick Durbin ɗan jam'iyyar Democrat da ya fara fasa ƙwai game da kalaman da Trump ya canza salon abin da aka faɗa lokacin taron da aka gudanar kan shirin da aka.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shirin namu da dukkan rahotannin da muke kawo muku har ma da ƙari a shafinmu na VOA wato voahausa.com. Sai kuma ku yi muhawara a shafinan na Facebook da kuma Twitter. Za ku kuma iya samun hanyoyin turo mana saƙonni da suka hada da lambobin waya a shafinmu na internet. Yanzu a madadin Sir Filu, Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da Solomon Abu da ya hada shiri da Wada Umuni sai kuma injiniyanmu na yau Jim Cook alheri ke muku, fata alheri ce kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.